بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله بايان غوديا دكما يبود جنجنا waɗanda muke gabatar da su zuwa ga Allah mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ba mu iko na haduwa a wanga majalisi namu na tunatarwa da kuma muhadara ta addinin mu na musulunci yau shine zama na farko bayan wata da muka yi na azumin Ramadan kenan insha Allah ta'ala kamar yadda muka riga muka yi bayani cewa maudu'in da zamu yi magana akan shi shine hanyoyi waɗanda mutum musulmi ya kamata ya bi su a rayuwar shi domin ya samu albarka daga Allah ta'ala wasu abubuwa ne in muka yi Allah zai sa mu rayuwarmu albarka kenan wannan kwa unwani ne ko kwance maudu'i ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske saboda a yau idan muka yi in muka diba sarai ma a rayuwarmu muna buƙatar irin waɗannan bayanai waɗannan nasihu waɗanda za su taimaka mana domin gyara rayuwarmu da kuma kyautata ta musamman tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto mun gyara tsakaninmu kuma Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarmu akan haka ba tare da wani tsaiko ba yau dai kamar yadda muka sani muna ranar Juma'a wadda ta yi daidai da kwana 15 na watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka ya zuwa Madina wanda ya daidai da Juma'a kwana na 3 watan Abril ko wata na 4 shekara ta 2026 bayan aihuwar annabi Isa alaihi salam bayan shi muka ce alhamdulillahi allazi ja'ala albarakata fi ta'atihi muna godiya ga Allah wanda ya sanya albarka ko ku neman albarka cikin yi masa da'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka tana tare da yi mushi da'a da kuma biyayya wassalatu wassalam ala man ba'asa rahmatan wa barakatan lil alamin salati da kuma aminci su tabbata ga annabinmu wanda Allah ya aiko shi domin ya zamanto rahama ne da kuma albarka ga dukkanin talikai waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa
amma ba'd bayan haka fa innal kasirina al-yawma da yawa daga cikin mutane a yau yashukuna min diqil waqt ragam tawfir al-wasa'il suna yin kuka da yawa daga cikin mutane a yau suna kuka dangance da komi suke yi sai su ce karancin lokaci lokaci ya musu kadan alhali gashi nan dama kuma suna da dama na yin abu da yawa wa min qillatil mal kuma mutane suna kuka a yau cewa ba su da shi daga wani abu ya tashi sai su ce wallahi babu 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 ko ina kuka ake alhali gashi nan kuma Allah ya yassare abubuwa waɗanda suke su ake samun dukiya ta hanyar su amma kuma dukiya ba ta samuwa wa min shattatil amr ragam takhtit so da yawa a yau mutane suna kuka cewa al'amarin su ya dagule harka ta cakule musu sun rasa ina ne mahuta so da yawa mutane suna kuka haka alhali kuma Allah ya ba da dama ta yadda za mu tsara lamurran rayuwarmu na duniya su zo ba tare da wani rikitarwa ba ko kuma shan wahala mala yace asirru ina sirri yake ina mahuta take dangance da waɗannan matsaloli da muke fama da su a yau mala yace ai mahuta ko kuma sirrin abun kalima ce guda ɗaya kawai wacce ce kalima guda ɗaya shine albarka ashe ba yawan dukiya bane rayuwa ba lokaci bane wanda kullun ake jaje sai a ce wallahi lokaci yayi kadan ba yawan lokaci bane rayuwa ba wai sarari bane ba wasu abubuwa bane illa albarkar da Allah zai sa a cikin rayuwar mutum komi kadan kin abin da ka samu to zaka gani ya wadatas ashe sirri wannan jaje da muke ta yi a yau ba komi bane mafi yawa mun nisanta ne daga abubuwan da ya kamata a ce muna yi domin Allah ya sanya albarka a rayuwarmu sai muka musu nisa mala yace tilkal quwwal khafiya musan da cewa albarka ita ce wannan karhin wanda yake boye karhin boye ne shi albarka allati taj'alul qalil kafiyan wannan sirrin na boye wanda ake kira albarka shi ke sa ma neman ka ko mun kadan kin shi sai ka gani ya ishe ka ko mi ka samu ko mun kadan kin shi cikin ikon Allah sai ka ga wannan abun ya ishe ka rayuwa Allah wannan sirrin na boye wanda ake kira albarka kuma shi ke sanya in ka shiga kuncin rayuwa sai ka gani kuma Allah ya kawo maka walwala ga matsaloli sun taru amma kuma Allah ya kawo mahuta kuma walwala ta samu wannan yana daga cikin albarka na rayuwa wal umur al qasir musmiran sai ka ga mutum rayuwar shi da Allah ya kaddara ɗan shekaru kaɗan ne shekaru kaɗan yayi a doran ƙasa amma in za a lissafa maka abubuwan da yayi na anhwani abubuwa masu abubuwan kayan ƙwarai sai ka ga yayi abu mai yawa wanda mutumin da shekara da dama a doran ƙasa bai aikata wannan abubuwa ba alhali shi ko shekaru kaɗan ne Allah ya mishi amma sai Allah ya albarkaci rayuwar shi ashe wannan ma albarka ne ba komi bane akan haka za mu yi magana saman kan waɗannan abubuwa kamar haka da harko wai menene malaman musulunci suke ce ma albarka menene aka tsaida dangance da manufa ta kalimar albarka mi ake nihi da ita na biyu a ina ne ake fatan Allah ya sanya albarka a rayuwar dan adam cikin mi da mi da mi ake fata Allah ya sa mana albarka a cikin shi abu na uku ita wannan albarka da muke ganin ta a matsayin kamar wani zinare ne mai haskaka rayuwar dan adam yaya ake samunta a wajen Allah ya ake samun albarka sannan sashe na biyu na wanga zamana mu na muhadara zai mana bayani saman kan hanyoyi da ake bi domin buɗa marayuwarka ƙohohi na albarka. Na farko za mu yi magana saman tsoron Allah da kuma imani. Na biyu za mu yi bayani saman kan albarka wadda take tattare da karatun Al-Qur'ani mai girma da kuma bin ma'anar shi Al-Qur'ani. Na uku za mu yi magana saman kan yawaita astighfari a cikin rayuwarka da kuma yin kabbarori wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana. Na hudu za mu yi magana saman kan sada zumunci, domin shi ma wani sashe ne na neman albarka a wajen Allah ta'ala. Abu na biyar za mu yi magana saman kan ruko da amana da kuma aiki da gaskiya a cikin dukkanin mu'amala da muke yi tare da 'yan uwan mu saura. Sashe na uku na waga muhadara za yi mumu bayani saman kan albarka cikin ilimi da kuma cikin aiki. Yaya ake samun albarka cikin ilimi da kuma ayyukan da muke yi? Na farko kyautata niyyarka kuma ka yi abu tsakaninka da Allah. Abu na biyu haka kwazo da kuma nacewa. Abu na uku dogaro da Allah. Sannan sashe na hudu wanda shine na ƙarshe za mu yi bayani saman kan menene abubuwan da mun aikata su albarka hawa ba za ta zo a rayuwarmu ba. In muka yi su to ba za mu samu albarka ba. Irin su ne saban Allah da aikata zunubi, irin su ƙarya da yaudara, irin su ɓata lokaci cikin abin da ba zai amfane ka duniya da lahira ba, irin su rishin godiyar Allah, rishin godiyar Allah sama abin da Allah ya baka kana ga cewa ɗan kaɗan ne. Haka kuma a ƙarshe za mu rihe ita waga muhadara insha Allahu ta'ala da bayaninmu na ƙarshe. To za mu je kai tsaye sashe na harko na ita waga muhadara. Menene malumai suke ba da ma'anar kalima ta albarka? Menene ma'anar albarka a musulunce, a kuma wajen malaman musulunci? Shine mala ya ce mu gane da cewa ita dai albarka da harko idan za a gabatar da ita ce mi wani alkhairi ne na musamman wanda Allah yake sanyawa cikin wani abu, wani haske ne Allah yake sanyawa cikin mutum koko wani abu daban wanda Allah ya halitta. Mala ya ce misali idan Allah ya sanya ta a cikin dukiya to sai mu ga amfanin ita dukiyar nan ya yawaita, ta cika amfani sosai ga mutane in Allah ya sanya ta cikin dukiya. Allah in ya sanya albarka a cikin yaro da misali in Allah ya sanya albarka a cikin shi to sai kaga yayi halin kwarai kuma ya zama mutum wanda yake abin Allah san barka, kowa yana son mu'amala da shi. Allah in ya sanya albarka a cikin lokacinmu to sai mu ga ya a cikin dan lokaci kadan mun yi abubuwa waɗanda suke masu yawa kuma masu amfani a cikin rayuwarmu. Waɗannan shine mahanga ta addinin musulunci dangance da ma'anar albarka. In dukiya ce sai mu ga ta yi amfani, in yaro ne Allah ya baka sai mu ga ya samu daidaito kuma Allah ya shirye shi kuma ya zama mutumin kware. In albarka a cikin lokaci ne ake magana to sai mu ga dan lokacinka kaɗan amma kuma ka yi abu mai yawa cikin shi wanda mutane suka amfana. Akan haka ya ku ƴan uwa, bayan wannan takaitaccen bayani dangance da ma'ana kalima ta albarka sai mu san da cewa tabbas mummuni dukkanin musulmi yadda yake mu san da cewa cikin aqidar shi ya yarda da cewa akwai albarka amma kuma Allah ke bada ta ba mutun dan adam ba domin so da yawa waɗansu mutane sukan yi kuskure wajen mi zuwa wajen malami misali ka bashi kuɗi ka ce ya maka roƙon Allah ina da kasuwanci ina so masu saye su yi tazawwa kuma in samu kuɗi a cikin shi a takaice yana son albarka a cikin dukiyar shi amma kuma sai dai mi bai neme ta a wajen Allah ba kuma sai ta yake nema a wajen wasu mutane lalle akwai addu'a in tambayan malam kai ya maka addu'a wannan ba lahi bane amma in ya zamanto an tahi wajen wasu bokaye ko wasu abu na kulimboto daban wanda za a baka wata laya ka zo ka kafa kofar shago dan saboda kasuwa ta zo ko kuma a maka wasu abubuwa a yanka kaza a sa jini a yi wane ne a zo a maka shi domin ka samu albarka to wannan albarka ba ita ake kira albarka ba wannan tsahi ake kiran shi kuma sihiri ne ba daidai bane amma albarka da muka sani tana daga Allah Allah ke sanya ta kamar yadda muka faɗa a cikin rayuwar bawan shi ba laihi bane kuma bawa ya daga hannu ya roki Allah Allah ya sanya albarka a rayuwar shi da ta iyallan shi ko kuma ya bada kuɗi in yana so ya bada malamai su mishi addu'a wannan ba laihi bane ba zai taba zama laihi ba akan shi ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tabarakal ladzi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala gaisuwa ta tabbata a gare shi wanda shine yake a hannun shi dukkanin mulki yake Allah ke da dukkanin mulki a hannun shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma mu san cewa Allah akan komi yana da iko akan dukkanin komi a cikin duniya ashe kuwa tunda Allah ke a hannun shi komi yake kuma shike da iko akan komi da kowa ashe shike sanya albarka a cikin rayuwar bayin shi gaba daya haka kuma mu san da cewa ita albarka ba ta samuwa a cikin rayuwar bawa sai da yarda Allah sai Allah ya so ne albarkan nan take samuwa a cikin rayuwa dan haka mu daina neman albarka a wajen wasu mutane ko ko mu daina ba kai wahala mu maida al'amarin mu ga Allah mu roki Allah ta'ala kuma in ya yarda Allah shine zai sanya wannan albarka a rayuwar mu Allah ka yarda Allah ka sanya albarka a rayuwar mu bangare na biyu bayan mun gano menene ma'anar kalimar albarka a wajen malaman mu na musulunci yanzu kuma muna so mu san wasu abubuwa ne in musulmi yayi su a rayuwar shi suke matsayin kamar mabudi na samun albarka wasu abubuwa ne in muka yi za su zamanto hanya ce ta samun albarka a rayuwar mu na farko mu san da cewa babban abu babu kamar imani da Allah ta'ala da mala'ikan shi da kuma annabawan shi da ranar lahira sai mun yarda 100% cewa waɗannan abubuwa mun yi imani da su kuma Allah shine mahaliccin mu shi ya halicce mu wannan sai ya shiga cikin ranmu mun yarda da haka kuma tare yake da tsoron Allah sai mun yi tsoron Allah akan komi da muke aikatawa domin in ya kasance a rayuwarmu akwai imani da tsoron Allah to fa a gaskiya a wannan wuri wannan ayyuka suke janyo mana yarda Allah tabaraka wa ta'ala suke sa Allah sai yarda da bawan shi imani da tsoron Allah sai ya zamanto a boye muke ko a hili muke sai mun yi aiki da su ya zamanto mun yi imani da Allah ko a hili ko a boye duk abin da za mu aikata to ya zamanto mun sanya tsoron Allah a cikin shi akan haka mala ya ce ga wata ka'ida ta musamman duk wanda yake tsoron Allah na gaskiya to wallahi Allah sai ya sanya albarka a cikin mi a cikin ganin shi da kuma jin shi da kuma kokarin duk da yake yi Allah sai ya sanya albarka a cikin shi. Wannan alƙawari ne na Allah Ta'ala. Duk mai jin tsoron Allah to Allah sai ya sanya albarka a cikin waɗannan lamurra nashi gaba ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa cikin Qur'ani, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Da a ce dukkanin mutanen gari ruwa, dukkanin mutanen duniya za su yi imani kuma su ji tsoron Allah, Allah ya ce lafatahna alaihim, wallahi da mun buɗa musu ƙohohi na albarka, inda mutanen duniya za su yarda da Allah kuma su ji tsoron shi, Allah ya ce wallahi da mun buɗa muku ƙohohi na albarka daga sama kuma daga ƙasa. Wannan aya ita ke bayyana mana haka, ashe duk mai tsoron Allah to Allah tabaraka wa ta'ala yana sanya albarka a cikin rayuwar shi. Abu na biyu, bayan tsoron Allah da imani, hanya ta biyu da take jayo albarka a cikin rayuwar bawa ita ce mi, mu mai da Alƙur'ani mai girma shi ne abokinmu, abokina Alƙur'ani, in karanta shi a tsaye a zamne duk lokacin da dama ta samu in zamna an karanta Alƙur'ani mai girma. Domin mi, sanin kanmu ne shi Alƙur'ani littafin Allah ne, Allah shi ya sauko shi, kuma magana ce ta Allah. A haka duk wanda yake kokarin danganta kanshi ga Alƙur'ani to tabbas rayuwar shi tana albarka, kuma rayuwa tana zamanto rayuwa ce mai kyau ta dukkanin ɓangarorinta, sai ka gani mutumin rayuwar shi ta yi kyau. Akan haka akwai wata ƙa'ida ta musamman wadda malumai suke bayyanawa. Wace ce wannan ƙa'ida? Dukkanin gidan da ake karanta Ƙur'ani a cikin shi to wallahi sai kaga alkhairin gidan yayi yawa, an cika samun alkhairi a cikin wannan gida. Dukkanin gidan da ake yawan ta karanta Ƙur'ani, ba wai sai in mutum ya zamna ya karanta, ko da karatun nan na salula ne ko na tele ko na radio, a dinga yawaita sa Ƙur'ani to sai kaga wannan gida alkhairan shi sun yi yawa sosai. Haka kuma mala'ikai suna halarta kowace rana, suna halarta wannan gida saboda Ƙur'ani da ake karantawa. Wasu irin mala'ikai, mala'ikan rahama, kullun suna halarta wannan gida nashi. To a cikin suratul baqara, khassaha annabi sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi akhazaha barakatun fa hiya tahsinun lil baiti wa jalbun lin nafai. Annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, kaga suratul baqara a dinga karanta ta kullun a cikin gida, to annabi da kanshi ya ce karanta ta albarka yake jayawa, karanta ta albarka ne kuma ita tsaro ce, tsari ne ga gida, tana zamantawa tsari ga gida kuma tana jayo amfani da kuma alkhairi a cikin gida in ana karanta ta. Wannan faɗa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama dangance da suratul baqara. Ashe in so samu ne ya zamanto a ce baqaran ma ko da kai zaka karanta to kayi ta ka maimaita, kayi ta maimaita, ko ka sanya cikin karatun radio a sanya maka shi yayi ta maimaitawa, yayi ta yi, yayi ta yi, wallahi annabi sallallahu alaihi wasallama yace tabbas karanta ta albarka ne a cikin gida kuma ita tsaro ce ga gidajenmu, kuma banda shi tana jayo alkhairai masu yawa a cikin gida. Abu na uku, bayan karatun Qur'ani, abu na uku da yake jayo albarka a cikin rayuwarmu, at-tabkir wal istighlal, sabko a cikin rayuwa, kamar rashin barin kwana mai tsawo in gari ya waye. Kaga dai dukkanin hadisai da suka zo da dukkanin koyarwa ta addini, babu wurin da aka ce in mutum gari ya waye ya koma ya ta barci, sai dai in larura ce ko ko in saba kai a hakan, dan an hi so ka zamna bayan asuba, ma bayan sallar asuba kai ta ambatan Ubangiji, in ka samu kai wallaha. A nan wurin annabi ya ce har gida ake gida ma mutum a gidan aljanna, wanda di yayi haka to yana da gida a gidan aljanna. Ashe ko akan haka sabkon nan da ake hodi mutum ya tashi ya tafi koda wurin aikin shi ne neman halal, to mu jarraba mu gani duk wanda yake sabko ya tashi ya je wurin aikin shi neman halaliyan shi, wallahi Allah yakan hada shi da albarka. Sai kaga neman sahiyan nan Allah ya hada ka da wata albarka ta musamman a sahiya. In riba ne kake so sai kaga ka samu da sassafe. Ashe wannan sahiyan wanda in muka yi lissahi tun iyaye da kakannu can baya wanda su hada suke yi, in ai sun iske matashi misali yana kwana da sahi sai a ce duk ka tashi duk an raba albarka kana nan, to addini ne da gaske ne cewa wanda yake sabkon neman halal din shi Allah yana hada shi da albarka a cikin wannan sabko da yake yi, wannan da gaske ne. Akan haka ba wai ma ba'da salatul fajr huwa waqtu tawzi'. Shine mala yace mu san da cewa dukkanin bayan sallar asuba, wannan lokacin na bayan asuba to lokaci ne na raba arziki, a lokacin ne Allah yake raba arziki na ilimi da kuma arziki na dukiya. Akan haka wannan koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda nace ashe su latijawa na da suke yin wannan suna yin shi ne dan sun san haka, kuma Allah da ikon shi su ba karatu ba suka yi mai yawa, amma dukkanin ɗabi'u na addini kuma suna da shi. Akan shi ne annabi mi yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Annabi ya daga hannu yace Allah ina roƙonka ka sanya albarka a cikin al'ummata musamman masu sabko daga cikinta, dukkanin masu sabko na al'ummata Allah ka sanya albarka a cikinsu. To ka gani wanda Allah ya ma addu'a, wanda annabi ya ma addu'a, to ai tabbas yana tare da wannan albarka. Kenan koyarwa ce ta addini da gaske ma mai huta da sassafe law yana samun albarka. Man arada albarakata fi yawmihi falyahzar. Mala yace wanda da yake neman albarka a cikin wunin shi to yayi kokari ya hana kanshi kwanan sahiya in gari ya waye. Allati tudhi'a jawharul yawm, domin wannan kwanan sahiyan shike bata, shike lalata tsarinka na wannan wuni, ka bata sahiya, ka bata mana lokacin da yake da muhimmanci a cikin rayuwarka, to ka bata shi. Kenan wannan rana za ta zo ta huce ba tare da ka hadu da wannan albarka da annabi ya ba mu labari ta sanye sahiya. Bayan tashi da sahi, abu na gaba wanda yake jayo albarka a cikin rayuwar musulmi silatul arham, sada zumunci, sada zumunci ya ku ƴan uwa, domin zuwa sada zumunci shine ma'ana ziyartar ƴan uwanka na jini, koma kuma ƴan uwanka na wanda yake kun saba da su dalilin makwabtaka ko dalilin wasu abubuwa, to ka je ziyara su. Ai kamar yadda nace dazu, Allah ya ma kakanninmu da malumanmu da sahihinmu dukansu Allah ya musu albarka, su bu su yi dogon ilimi na addini, abinda zai baka mamaki amma duk abinda addini ya hodi sun san shi kuma suna yin shi. Kadiba ka gani na daga cikin ɗabi'unsu daman sada zumunci ba sai an hodi ba, mutum zai tashi ya kiloluwa masu yawa a ƙafa domin ya je ga dan uwan shi kawai su hira da shi, kuma watakila in ya hira da shi minti goma kuma ya taso kiloluwan nan kuma ya dawo a ƙafa shi. Haka suke yi, wani ma ya tashi ya tafi likita ba sai ya san marasa lahiya ba, ya bu daki daki daki, wannan ku ɗabi'a ce mai kyau domin addinin ya karantar da mu haka, su ku suna yin haka. Amma a yau ina muke dangance da wannan tsari? Sai dai addu'a Allah ubangiji ya sa mu gyara ɗabi'unmu, Allah ya sa mu koma ga koyarwa ta addininmu kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka dinga yi, mu ma ya kasance mun samu wannan riba. Allah ka sa mu dace. Akan haka mala yace mu san da cewa ita mala yace da yawa daga cikin mutane ma a yau wai suna zaton cewa ziyartar ƴan uwa gida gida ka dinga bi kana gaida su, wasu gani suke kawai ɓata lokaci ne, don me? Saboda wagga abu wanda take malalaciya ta lalata mu dalilin salula kuma inda in ka bar shi da salula ya dinga kiran su duk sahiya guda ya gaida su a salulan ma ya gagara anan din ma sai wanda Allah ya so kawai da alkhairi yake yin shi babu ziyarar ta kafa babu ziyarar babu kiran na salulan haka kawai ake zamne alhali addinin mu na musulunci bai ce haka ba ce waye mu dinga ziyartar ɗan uwan mu wata aya cikin qur'ani Allah ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku kama junanku ku duka haka Allah ya ce ku hada karhin ku wuri guda ku kama junanku ku duka kada ku rarraba idan kuka rarraba to rauni za ku yi idan kuka yi rauni kuma komai yazo sai ya kare da ku ashe akan haka wannan ya ishe mu cewa ba bata lokaci bane ziyartar ɗan uwa amma kuma a hakika shine wannan ake kira sada zumunci kuwa wallahi yana kara kwanakin dan adam hatta da kwanakinka da Allah ya rubuta cewa zakai shekara 40 ko shekara 30 in kai mai yawan sada zumunci ne Allah yana kara kwanukan ka dalilin sada zumunci akan haka Allah yana kara arziki yana bude arzikin mai yawan sada zumunci abinda Allah ya rubuta zaka samu tai sai kaga Allah ya bude shi kuma ka kara samu mai yawa wannan kuwa ya zo cikin nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dukkanin mai sada zumunci Allah yana bashi wadanga gara basa da wadannan abubuwa da muka zana abu na gaba ya ku yan uwa shine bayan sada zumunci ruko da gaskiya da amana a cikin dukkan mu'amalarka da sauran mutane kai komi akan gaskiya kai komi saman kan amana wannan ko gaskiyan nan ba sai lokacin da take gyara ka ba lokacin ne take kake yin gaskiya in ba ta gyara ka kuma sai ayi kwana-kwana kamar yadda aka saba a wanga lokaci mutum in ya ga abu zai samu ko wani abu to he mai da gaskiya gehe sai in ya samu abun an kare tukun ayi magana cewa ina gaskiya take kuma har ya shiga ma wani hada cewa shi baya da gaskiya wancan mutumin alhali kai ma baka rike gaskiya ba wallahi ku ya ku ƴan uwa sai mun dage saman mi wajen gyaran halayyar mu domin a yau mu musulmi ne tabbas amma kuma ha kadan kadan sannu kara nisa muke da addinin nan na musulunci so da yawa kawai suna ne in an ce kai musulmi ne kace eh amma idan da za a diba dabi'unka da halayyarka wallahi na musulunci a cikin ɗan kadan abinda kake yi saboda kai nisa da dabi'un addinin musulunci na daga cikin su ko ruko da gaskiya wannan dabi'a ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yace mana qulil haqq walau ala nafsika ka faɗi gaskiya in ta kama ko kai ke da laihi ce wallahi ni ne ba ni da gaskiya domin ni na aikata kaza komi za a yi ka faɗi gaskiya komin ɗacinta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka tsaya akan gaskiyar wannan shine dabi'a ta addinin musulunci in so samu ne dukkan musulmi ya kamata a same shi haka a haka in muka yi to lokacin ne zamu ba mu makiya mamaki wallahi za su yi mamaki mu amma muka zamanto masu zaba alkawali ba mu riko da gaskiya to da riya suke mana ta suke suna ne kawai sunan su musulmi ne amma me suke yi yanzu tsale ya ci amana a can yanzu yayi ƙarya a wancan wurin kuma musulmi ne ka gani haka ba anan abun ka daya tsaya ba abu ya kai har cikin tarbiya yau rukonsa kai na kashi da ake cewa da muka ma tarbiya ya sanya da yawa daga cikin waɗanda suke iyaye ne ba tare da sun sani ba so da yawa sukan yi ƙarya har a gaban ɗiyansu kuma in ɗanka ya lalace sai ka ce wallahi wanga ɗiyan zamani ne ko ɗiyan cana ne babu ɗan cana wani bi ma daga lahinka ne lahi da kai menene nake nihi misali kai ne kana da alƙawali da wani sai ya kirawo ka a cikin waya so da yawa kaga in mutum ya ɗauki waya sai ya ce ma gashi a gida fa gaban ɗiyan shi la 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 wallahi gani cikin mota bulaguro nake eh hakuri in Allah ya kani na zo wajenka ka gani to anan yaro mi zai dauka shi fa kallo yake yana ga menene baban shi ko ko mamman shi mi take kuma dauka zai yo mi zai hana ya zamanto makaryaci mai cin amana wallahi sai ya zamanto domin mi daukan misali yayi daga na gaba daga mahaihinshi ashe sai mun kiyaye so da yawa irin wannan matsala haka take faruwa kuma ya zamanto mu ne sanadiya Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gyara akan haka mala yace mu sanna cewa ita albarka wallahi ƙarya shaheta take yi ko mutun yana da albarka a rayuwar shi in ya zamanto makaryaci to wannan ƙarya ke shahe albarka shi sai ta dauke duka misali sau nawa mutun zaka ta yi misali a dauki misali dan kasuwa ko ma'aikacin gwamnati sau nawa ne zaka je sayan abu mutun sai ya kawo ya san misali wanga abun dala 10 ya sai shi sai ka tambaye shi sai ya ce ba da dala 20 sai ka ce mishi 15 sai ya ce maka ni ma ban same shi ba ka me yayi nan kamar wasa ne amma kuma yayi ƙarya to dalilin wannan ɗan karamar ƙaryar da muka rena to tuntuni Allah ya zare albarka ko 20 din ya baka wallahi ba ta da alheri ba albarka ce saboda kai ƙarya ashe mu san da mu a matsayin mu na musulmi kwantara ce tsakanin mu da Allah mun yarda mu yi addinin ga mun yarda mu yi biyayya ga Allah to in muka yi application shi 100% to lokacin ne recompense din Allah za ta same mu in ko muka saba to fa Allah ma ba ruwan shi shi ma bai ba mu wannan kyautar da ya alkawali bai ba da ta ashe akan haka sai mun gyara haka kuma yin gaskiya yana tabbatar da albarka a cikin rayuwar bawa abu na shida wanda yake jayo albarka a rayuwa kasaratul istighfari wallahi wanga aiki ne wanda mutane dubunne sun jarraba kuma ya sun samu albarka menene wannan aikin kawai duk wurin da ka zamna kai ta astaghfirullah kaga istighfari wallahi yana jayo arziki yana jayo albarka yana jayo Allah ya yahe maka zunubanka dukkan su gaba daya kai riba shi Allah ka daya santa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fara yin haka koda baka yin kowane irin zikiri a rayuwarka ka lazimci astighfari a duk wurin da kake zama duk lokacin da ka samu dama to ci gaba da yin astighfari kada ka yarda da mutanen da suke cewa wai astighfari a cikin wuni ko ko a cikin sati ko a cikin kwana uku so ake kai guda 50 ko kai guda 200 babu wata iyaka anan annabi bai tabba hudin haka duk abin da zai yi annabi ba ya da wani adadi kaza ake yi la kawai kofa bude take bakin yadda kake iyawa ita yi har wurin da kaji ka gaji wanda ya lazimci astighfari da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama biyun dukan suka dinga yi mala yace mu gane da cewa astighfari yana wanke zunubi da harko wannan zunubin kwa shine katanga wanda take zawa ta shiga tsakanin bawa da shi da albarka in kuma zunubin ya yaye wannan katanga kamar a rushe ta ne yanzu albarka garanti sai ka samu albarka a rayuwarka kaji sirrin abun yadda yake ashe dama rashin albarka wannan zunubin da muke aikatawa ne in ko ka lazimci astighfari to shine sai kaga Allah ya yahe zunubanka to kuma arziki sai biyo baya sai kaga duk wata matsala daga gareka Allah ya yaye maka ita kuma ka samu wadata a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace Allah ka wadata mu a cikin rayuwar mu shi kuma salatin annabi da muka ce mutun ya lazimci astighfari da kuma salatin annabi domin shi salatin annabi idan ka lazimce shi a rayuwarka mu san da cewa shi ke wanke bakin ciki a cikin zukatan bayi duk me yin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kana yi to wallahi kamar zaka ji an dauki in wani irin bakin ciki gare ka zaka ji kamar an dauke maka shi wannan shine sirrin da malumai suka bada akan haka salatu annabi ya ishe ka kade wajen wanke zuciyarka. Salatu annabi yana sabbaba maka shima yahiyar ubangiji da kuma wanke zunubi. Allah yana yahe maka, yana wanke zunubanka. Tabbas wanda ko Allah ya wanke zunubin shi, zuciyar shi ta wanku, to kuma abin da zai biyo baya shine albarkar da Allah zai sanya a cikin rayuwarka, dalilin salati da kama fiyayyen halitta, dalilin biyayyarka ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyautarka ta ƙarshe shine mi, Allah zai sanya albarka a cikin rayuwarka dukkaninta gaba ɗaya. Wannan shine sirri na biyu. Abu na bakwai wanda yake sanya albarka a cikin rayuwar bawa shine mi, wallahi sadaka. Allah sarki, iyaye da kakannu tun can baya, kamar yadda na faɗi ɗazu, sun sha gaya mana haka suke faɗi, cewa suke sadaka mi, sadaka maganin musiba, sadaka maganin. Wallahi gaskiya ne, haka nan ne addininmu na musulunci ya tabbatar da haka. Dan shine kokarinsu kullum su koya mana sadaka, su ya zamanto ɗabi'anmu ce kyauta da kuma ba da sadaka ga bayin Allah waɗanda ba su da shi. Da farko mala ya ce mu gane da cewa ita wannan sadaka, kada mu ji tsoro yadda wasu a yau suke tunanin cewa ba da sadaka shi ke sa dukiyarka ta rage. Wallahi ba gaskiya ba ne. Wanda kare ka a yanzu dukiyar, kai ka sa Allah ya baka su, ko ku alƙawali kuka yi da Allah ya baka wannan dukiya, Allah shi ke badawa. Kuma idan ka bada baka san ba gobe tanadin da ya yi maka hallau, dalil irin yadda ka samu na farkon, to hallau akwai tanadi da Allah ya yi na biyu kuma yana nan tahi. To mu sani da cewa a matsayinmu na musulmi, wallahi duk mai badawa Allah kuma yana ƙara mishi, kana badawa Allah zai ƙaro maka. Ashe tunani na Bature shi ne yake sawa wani bai mukan ji tsoro, saboda mi, shi Bature economy, a tunanin Bature shi ne mi, rayuwar shi daman ta duniya ce, kuma bai yi imani da Allah ba, kuma ba ruwan shi da lahira, duniya nan za mu more a wajen shi kawai, in an kare zanciya kare, ba ɗaya bane da musulmi. Mu da muka yi imani da Allah kuma muka san shi ke badawa, shi a tunanin Bature in kana da dala goma, in ka cire biyar ka bada, a wajen shi ka haɗi, tunda kuɗinka sun rage, da tunanin shi duniya kaɗai ce. Mu ko mu da muke da Allah mun san shi ke bada, wallahi bai kamata mu biya shi ba, saboda shi a wajen shi duniya ce kawai. Mu ko muna tanadin lahira, ko mun san in mun bada baya faɗuwa ƙasa banza, Allah sai ya canza mana. Akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa duk sahiya ta Allah mala'ikai biyu suke sabkowa. Na harko yana cewa Allahumma i'ti mufiqan khalafan, ma'anar shi shine ya Allah ina roƙonka ka ba ma dukkanin wanda yake taimakon bayin Allah, Allah ka maye mishi gurbin da abin da ya bada. Duk sahiya mala'ikan nan sai ya sauko ya yi wa ga addu'a. Mala'ika na biyu shi ko sai ya ce Allahumma i'ti mufiqan khalafan, i'ti mumsikan khalafan, Allah ina roƙonka duk wanda yake hana bayin Allah, yake ƙwabro, yake mako da dukiyar shi, Allah Ubangiji ka sanya mishi asara, ka sanya mishi taɓewa a cikin dukiyar da asara, wanda baya taimakon bayin Allah. Ashe wannan haɗari ne ma babba, tunda da ba ka ga irin addu'a da wannan mala'ika yake yi a saman kanshi. Mai badawa ɗin shi ne mai garanti a wajen Allah, ba wanda yake hanawa, ba wanda yake hanawa ba. A kan shi sadaka, ya ku ƴan uwa, la shakka ba ta rage dukiya, bal tana ƙara dukiya, kuma tana ƙara ƙima ita wannan dukiya. Domin mai badawa hatta da darajar shi a idan mutane ba ɗaya ba ne da wanda baya bada, mun riga mun san haka. Abu na takwas wanda yake ƙara albarka a cikin rayuwar bawa shi ne mi, godiya saman kan ni'imar da Allah ya mumu. A ƙur'ani Allah ya faɗi ya ce duk lokacin da alkhairi ya same ka in ka daga hannu ka ce Allah nagode maka Allah nagode Allah naji dadi to wallahi sai ya kara ma shine Allah ya ce wa in shakartum la azidannakum duk lokacin da kuka mun godiya to wallahi sai na kara muku haka Allah ya ce ashe kada mu mance ya ku yan uwa ana so a matsayin ka na musulmi ya zamanto wani bangare ne na dabi'ar rayuwarka idan ka samu alkhairi to ka gode ma Allah kuma ba laihi bane ka gode ma mutumin da sanadiyar shi ka samu shi alkhairi bal wajibi ne annabi yace wanda bai gode mutane to bai gode Allah ashe yana da kyau ka dinga gode ma shi ma wanda ya baka shi ma abun godiya ne amma Allah shine abun godiya na farko sau da yawa mutane masu dabi'u na kwarai zaka ga in sun samu abun godiyar Allah ba su yin ta a tsaye a daga hannu a sujada kasa suke tahiya da ya samu abun sai kaga ya tahi sujada kasa a cikin sujada zai ce Allah na gode ma Allah na a lokacin ku Allah ya hijinka kuma Allah ya amsa irin wannan to mi zai hana a matsayin mu na musulmi dabi'an mu ta zamanto haka ai babu wani abu da zai hana ba wata matsala akan haka to ana so bawa mai neman albarka a rayuwar shi ya kasance mai godiya ne ga Allah ta'ala idan Allah ya mishi ni'ima ko Allah ya mishi wata kyauta a lokaci bismillah alhamdulillah bayan kiran sallah ci gaba shine na abu na tara wanda shine na kusan karshe na daga cikin hanyoyin neman albarka ga musulmi mala yace al-ijtima'u 'ala at-ta'am wa at-tasmiya in so samu ne idan zaka ci abinci abincin ka wanda zaka ci kai ma jama'a tayi bismillah su sa hannunsu wallahi abincin jama'a akwai albarka a cikin shi haka kuma ana so bawa kafin ya fara cin abinci musulmi a kowane lokaci ya ce bismillahirrahmanirrahim kafin ya sa abinci a bakin shi akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya karantar da mu ai kamar yadda nace iyaye da kakannu na da ai duka dabi'a su kenan abincin su ba su ci su kade to wannan akwai albarka ciki annabi yace ijtami'u ala ta'amikum wazkuru smallahi alayhi yubariku lakum allah fihi ku haɗa jama'a akan abincin ku ku ci tare da jama'a sannan kafin ku ci ku ambaci sunan Allah wajen cin abincin to akan haka Allah sai ya sanya muku albarka a cikin shi abu na ƙarshe shine yarda da kaɗan dogaro da Allah da kuma haƙuri da kaɗan Allah ya baka kaɗan domin mi mala yace inna Allah yaktabiru abdahu bima a'tahu so da yawa Allah yana ba bawa kyauta dan ya jarraba shi ya ga me zai idan kai haƙuri kai yarda da Allah da abin da Allah ya baka wallahi a ƙarshe sai ka ci jarrabawa Allah sai ya buɗa maka a ƙarshe in kai haƙuri amma in ka tada kuka kana jaje kana faɗi ma mutane to ho baka ci jarrabawa ba nan kuma bi babu zai Allah ya kare mu a ƙarshe ya ku ƴan uwa ga wasu abubuwa da malamai suka zana wanda za mu gane cewa ko da kana da dukiya yaya ne za mu gane Allah ya zara albarka a cikinta na farko mafi yawan masu dukiya waɗanda suka tara abun duniya kuma a ƙarshe sai ka ga malati kala-kala ya same su kuma suna ta yawan kashe kuɗi sama kan wannan malatittuka waɗannan akwai alama akwai ayat tambaya cewa wannan dukiya wataƙila a ƙarshe ho Allah ya zare albarka daga cikinta domin tahiya za ta yi wanda Allah ya ba shi dukiya gashi nan tsawon lokaci kuma bai yi komi ba da ita a rayuwar shi bai taimaki mutane bai yi komi ba wannan yana nihin Allah ya zare albarka mala ya ce ko kuma Allah ya ba shi ɗiya ɗiyan nan su zamanto ba su amfana mai komi ba ba su amfana ma wanin shi komi ba akan haka Allah yana ya zare albarka a ciki menene sababi mala ya ce mafi yawa saban Allah ne ko kuma cin haram ka hada dukiyarka da haram ko kuma ka ciyar da ɗiyanka abincin haram ko kuma rashin hudda zakka ta Allah Allah yakan kawo irin wannan zare albarka dalilin baka bada zakka, ko kuma rabkanuwa da bautar Allah, baka bautar Allah. A ƙarshe ga abu biyar zan zana wanda su ne za mu rihewa ga muhadara da su. Na farko, mu dinga ƙoƙari muna sabko wajen huta neman halaliya mu bayan sallar asubahi, idan aikin mu irin wannan ɗabi'an mu dinga huta muna nema, kuma mu dinga ambatan Allah a cikin bakunan mu da astighfari. Mu kange dukiyar mu ta hanyar bada sadaka. Mu yi ƙoƙarin sada zumunta da mu da ƴan uwanmu. Mu kyautata niyyarmu, mu ji tsoron Allah a cikin komai da muke aikatawa. Mu sanya bakinmu ya zamanto ya saba da ambatan astighfari da kuma salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kowane lokaci. Wannan shine abin da nake so in isar na sako, kuma idan muka yi haka insha Allah mun samu dace dangance da shi wannan albarka da muke so rayuwarmu ta yi. Muna roƙon Allah ya sa mu dace da haka. Allah ya datar da mu, kuma Allah ya sa mu rayuwar mu albarka. Allah Ubangiji ka gafarta zunubanmu. Allah Ubangiji ka sanya ƙarshen mu ya zaman to ƙarshe ne mai kyau. Allah Ta'ala, muna roƙon ka iyayenmu da kakanninmu da suka riga mu, ka ji kansu da ma malaman mu gaba daya. Allah ya hada mu a gidan aljanna. Allah ka amshi bukatun mu gaba daya ya Allah. Allah ka biya mana bukatun mu. Muna roƙon Allah dukkanin halhalu da muke fama da su, Allah ka mana maganin su. Muna roƙon Allah ka sanya ƙasashen mu da garuruwan mu na musulmi su zamna lahiya. Dukkanin fitintunu Allah ya raba mu da su ya Allah. Muna roƙon Allah dukkanin masu neman ilimi, masu neman diploma, masu neman aure, masu neman jari, Allah ya bada mai albarka, Allah ya sa a dace. Allah waɗanda ba su da lafiya na cikin mu, Allah ka ba su lafiya. Allah muna roƙonka dukkanin waɗanda suke fama, dukkanin masu neman ci gaba a cikin ayyukansu daban-daban da kuma ɗaukaka da ƙarin matsayi, Allah ya tabbatar da haka. Wai za su halaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wa liyu'minu bi la'allahum yarshidun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, ku dauke wannan.
Allah'a emanet olun.